Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake nanata alwashin ci gaba da zama a Afghanistan har zuwa lokacin da za a kwashe dukkan Amurkawan da ke son barin ƙasar da kuma 'yan Afghanistan da suka sadaukar da rayuwansu wajen yi wa gwamnatin Amurka aiki a lokacin rikicin. Duk wani ba Amurka da ke son dawowa gida, za mu dawo da ku gida. Kada ku yi kuskure, wannan haɗari ne. Yana da haɗari ga sojojinmu, ana gudanar da shi cikin mawuyacin hali. In ji Biden tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da sakataren gwamnati Anthony Blinken a fadar White House. Biden ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za mu iya don fitar da 'yan uwanmu na Afghanistan, abokan hulɗa da 'yan Afghanistan waɗanda za a iya kaiwa hari. Sojojin Amurka sun kwashe mutane 5,700 daga filin jirgin sama na Hamid Karzai da ke Kabul a cikin awanni 24 da suka gabata. Inji shugaban jiya Juma'a da 13 tun ranar 14 ga watan Agusta a ranar Asabar kafin 'yan Taliban su shiga Kabul. Ya ce jimlar mutane 18,000 a kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga ƙwararru na ƙasa da ƙasa da su yi aiki a sabon rukunin masu ba da shawara da aka tsara don sa ido da bin diddigin asalin cutar coronavirus da ke sake yaduwa. Game da binciken asalin cutar da take haifar da COVID-19. A cikin sanarwar da ta fitar a shafin ta yanar gizo, hukumar WHO ta ambaci cututtuka masu hatsari kamar cutar numfashi ta gabas da tsakiya da zaɓin lasa da cututtukan zaɓin cizon sauro, Marburg da Ebola, tare da coronavirus a matsayin misalai na bayyananniyar buƙatar sa ido mai ƙarfi da matakan farko don ƙoƙarin ganowa da sauran rage cututtukan da ke tasowa. Hukumar WHO ta ce wannan sabuwar kungiya wacce aka sani da kungiyar ba da shawarwari na kimiyyar cututtuka masu yaduwa SAGO za ta kuma ba hukumar WHO duk binciken kimiyya da fasaha da ake samu daga bincike a duniya akan asalin cutar coronavirus. Kungiyar ta ce tana neman jami'ai 25 da ke da kwarewa da suka dace don neman zama mamba a sabuwar kungiyar kafin ranar 10 ga watan Satumba. Birtaniya da Amurka sun sanya takunkumi jiya Juma'a kan mutanen da suka ce jami'an leƙen asirin Rasha ne da ke da alhakin gubar da aka saka wa mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny shekara guda da ta gabata. Ƙasashen biyu sun saka wa wasu 'yan Rasha 7 takunkumi sannan suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi Rasha kan makamai masu guba. Amurka ta sanya wani takunkumi na daban kan wasu maza biyu da cibiyoyin Rasha guda 4 da ta ce suna da hannu a binciken makamai masu guba ko abinda ta bayyana a matsayin yunkurin kisan gilla kan Navalny. An garzaya da Navalny James don neman magani bayan da aka saka masa guba a Siberia a ranar 20 ga watan Agusta shekarar 2020. Abinda ƙwararru masana na yammaci suka kammala shi ne ƙwararren makamai masu guba ne na soja suka kai harin. Moscow ta yi watsi da sakamakon bincikensu kuma ta zargi ƙasashen yamma da neman ɓata mata suna. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, sarkin Malaysia ya naɗa Ismail Saddur Yaakob a matsayin sabon firaministan ƙasar, inda ya mayar da wani memba na jam'iyyar United Malays National da cin hanci da rashawa ta mamaye ta zuwa babban aiki shekaru 3 bayan da 'yan Malaysia suka fitar da ita daga mulki. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya ce Ismail Sabri ya samu goyon bayan wakilai 114 daga cikin 220 da ke zaune a majalisar wakilai. Ya maye gurbin Muhyiddin Yassin wanda ya yi aiki a matsayin mataimakin firaminista kuma wanda ya yi murabus ranar Litinin bayan ya yarda cewa ya rasa mafi rinjayen magoya baya a majalisar. Sarki ya naɗa Muhyiddin a matsayin Prime Minister a watan Fabrairu shekarar 2020.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba rahoton kungiyar Human Rights Watch wanda ke ja hankali dangane da tarzoma da ke ci gaba da a yammacin kasar Niger, wato inda take kan iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon aika-aika na masu ikirarin jihadi. Madalla wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Momeni Barma, ya yi dubi bisa wannan rahoto da kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki kan abin da rahoton ya kunsa da kuma halin da ake ciki a halin yanzu.
Wannan sabon rahoto da ke fayyace halin kuncin da fararen kula suka tsinci kansu ciki ya biyo bayan wani rangadin da kungiyar Human Rights Watch ta ce ta gudanar a nan Nijar daga ranar 23 ga watan Yuni zuwa 4 ga watan Yuli, inda jami'anta suka ji ta bakin mutane akalla 44 waɗanda ga nauni a game da aika-aikar 'yan ta'adda, sai wasu mutane 16 na daban da suka hada da shugabannin al'ummomin ƙabilun Fulani da Bugaje da Zabarmawa da jami'an hukuma da jami'an kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, kafin daga bisani kungiyar ta sake jin bayanai daga wasu mutane 5 ta wayar telefon a watan Yulin da ya gabata. Ahmadu Haruna Maiga shine shugaban kungiyar kare muradin al'ummar yankin Tilaberi.
A takardan nan da suka hidda mun karanta shi, mun ga akwai abubuwa da yawa mai imanci da suka sa ba su nan a Niger, amma duk abinda ake yi suna da labari ba su bace ba, gaskiya ne suka fadi. Da farkon wannan shekara janvier kenan zuwa yau, abinda aka yi mutane civil da aka kashe, Allah kada ya san iyaka. Sai in tuna a janvier wata na fari na wannan shekara, a ini guda nan kasan Zarmaganda an kashe mutum 200. Bayan wannan Allah kada ya san mutane jihar Tawa da Tilbeeri mutane da aka kashe. Don ka abinda suka yi gaskiya ne, kuma muna so irin wannan su da akyan su yi wannan aiki, mutane su gane ba Niger kada ba fasko kyan kasashen waje akwai wasu mutane a matsayin su in sun hidda wannan takarda, kowa da kowa sai su amince su ce gaskiya ne. Suna ji ana zance sun ce bari dai mu zo mu da kanmu mu ji mu gani halin da mutane na suke. Abinda mu muke faji ba su yarda ba, kyan kasashen waje mutane sun kawo irin wannan labaru kuma sun ga gaskiya ne. Abinda ake yi a nan kasar Niger, jihar Tawa, jihar Tilaberi su ne suka sa bisa wannan takarda.
Kungiyar ta ce akalla hare-hare 9 ne aka kai a tsawon watanni 6 na shekarar 2021 a jihohin Tilaberi da Tawa, iyakar Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso, yankin da tun a 2019 kungiyoyin ta'addanci masu alaka da kungiyar IS ko Al-Qaeda ke kai farmaki ba kakkautawa akan jami'an tsaro da fararen hula, inda suke karkashe mutane a gidajensu ko akan hanyar tafiya da bakin rijiya har ma da gonaki. yayin da suka kona makarantun boko da majami'u da dama tare da tilastawa jama'a halartar wa'azin da suke shiryawa. Abinda Nasiru Saidu na kungiyar Voix des Sans-Voix ke ganin sa a matsayin wata farfagandan jan hankalin kasashen duniya.
Wannan hare-hare da suka kai malakololi ko jojoji suna son su tabbatar sama mutane kamar suna da wata aqida wadda ka kyamar duk wani abu wanda ya shahi ilimi na turawa ko kuma abu wanda ya shahi abunda bashi da wani tushe a cikin musulunci. A wanda suka son su wallawa ma duniya ko kuma mutanen da suka kai ma wannan hari su yarda da cewa haka. Alhali in ka diba ai aqidodinsu ko ayyukansu sun saba ma wannan abu da suka son su tallata ma duniya. Domin mi wannan mutuna da suka kai hari da su ai ilimi na kimiyya na Bature yayi su, wannan bindigogi da suka halbe mutane da su ilimi na kimiyya na Bature yayi shi, waɗannan abubuwa da suka amfani na rahoto na leƙen asiri na sojoji ko na wasu mutane waɗanda a cikin garuruwa zamani duka ilimi na Bature yayi su, ilimi na aqida na lokaci yayi shi. Kenan takamaimai idan ka kyamar abu ko kana kyamar shi kenan ka kai amfani da wani abu wanda wannan abun ko wannan ilimi ya sarrafa. Don haka a gani na abu ne wata aqida ta suke talla wadda a kowuya mutane su yarda da takamaimai ita ce, domin abu ne na yaudara kawai ba abu ne wanda hankali ka dauka a cikin tahiyya ta yanzu. Na biyu suna son idan sun tarwatsa ilimi to ka san duk duniya kasar da aka son a tarwatsa ko ana son a tarwatsa al'umma ilimin ta aka tarwatsa. Idan sun tarwatsa ilimi suka hana aiboko suka hana yara su ilimi, waɗannan yaran in suka girma za su amfani da jahilcin nasu su karasa su cikin waɗannan hanyoyi da suke. Domin mutum in yayi ilimi ba zai yarda ba ya shiga cikin irin wannan hanyoyi na ta'addanci.
Kisan gillar da aka yi wa wasu bugaje kimanin 170 lokacin da suke ban ruwa a bakin rijiyar wani ƙauyen gundumar Teliyar jihar Tawa a ranar 21 ga watan Maris, da halin da ya yi sanadin mutuwar zabarmawa 200 a ƙauyukan Cuma Bangu da Zarum Dare na jihar Talabere a ranar 2 ga watan Janairu, na nunin yadda abubuwa suka tsananta a yammacin Niger, inji Human Rights Watch. To amma wasu na ganin rashin bayar da bayanan asarar rayukan jami'an tsaron da wannan yaki ya haddasa ya rage sahihancin wannan rahoto. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Al-Kasim Abdurrahman na da irin wannan ra'ayi.
Babu inda rahoton yake magana jikita da rasa rayuka na sojoji na kasashe masu yaki da ta'addanci wanda suke cikin wannan barazana na hari. To kaga babu adalci ko kadan, in ma ba a hankali ba akwai wata niyya ta boye ta karya gwiwa ko karya lagon sojoji da ke wannan yakin da ta'addanci.
Kungiyar ta kasa da kasa ta bukaci bangarorin da ke yaki a Niger su mutunta yarjejeniyar Geneva ta 1949 da dukkan sauran ka'idodin yaki da duniya ta aminta da su, waɗanda suka haramta farwa fararen kula da dukiyoyin su ko musguna musu. Haka kuma wajibi ne a mutunta yancin fursunonin yaki, yayin da ta tunatar da hukumomin Niger cewa wajibi ne su baiwa jama'ar kasar tsaro.
Kama laccaci ta sarkin kurame zuwa ga taro na makafi don ku bayan da za a yi su ji bayan da za a yi kuma su su gani abubuwan da ake wadi, saboda dokokin ma da suke magana a girmama su ba su yarda da su ba. Ba yaki bane conventional wanda na ƙasa da ƙasa bisa ka'idoji da sauransu, ba shi bane, wannan ta'addanci ne ake kashin al'umma ne ake kashin killa. Aksar lokuta wasu mutanen da ake zargi an kama ko an kashe su bisa fage ne ake kama su, kuma ana zargin su da takarawa wajen ba makiya abokan gaba shawarwari da kwarmataya musu bayanai.
Baya ga kisan bayan Allah, kore bisashe da cinnawa rumbuna wuta da ma garuruwa baki daya na daga cikin abubuwan da suka zama wa 'yan bindiga sabuwar al'ada a yankin yammacin Niger a halin yanzu, duk da matakan tsaron da kasar ke cewa ta dauka da haɗin gwiwar wasu kasashe makwabta da aminai.
Muna so a kowane lokaci su hiddo irin wannan takarda, mutane su gani gari zuwa gari mutane da suka akase dabobi da aka tayi da su duk wannan rumbuna da aka toye an toye abincin mutane, yanzu menene mutane za su yi? Don ku mu dai mu amince da wannan takarda.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey a jamhuriyar Niger, Sule Mumini Barma, da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sai ni Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashin Alfa Radio mai suna da dangari. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. A cikin shirinmu na yau za mu tattaunawa ne tare da Sarkin Zango na jihar Ashanti Sultan Umar Faruk. To jama'a ku biyo mu a sannu don jin yadda tattaunawarmu ta kaya.
Zango ne da aka fara kafawa cikin Kumashi shi ne tsohon ranin kura. An yi zango daga zangon Tuni, an yi zangon Maduguri, amma inda muka tashi muka iske shi ne zangon nan na ranin kura. Yana nan cikin birnin Kumashi. Ba wannan zangon nan kuma na ji takaice an yi zama shekaru masu yawa, domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan ƙasar in ka koma bayan Kaduna za ka ga su samu shekara 500 ke za ka bunkasa ba tubalin bikin wannan an fara ana yi kaɗan-kaɗan an kawo mu su ga babu yi babban bikin baki ɗaya. A tarihin ce Kaduna Hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai-kwarai. Kuma nan wanda ake ce maranin kura
lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba, kuma sun zo lokacin shi a nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba, wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi, to shi inda tun ganin sai su gudu. To shi abin da ya sa wurin har ila yau saura ba waɗansu kabila da ke wurin shi ya mu musulmai ko kuma Hausawa.
Ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma su wa suka kafa wannan zango?
Zango dai wanda kamar kanda na faɗi da farko ne, zango dai na ƙasan Ghana baki ɗaya Hausawa suka kafa. Don ka koma ma ka duba kalma zango ai Hausa, saboda Hausawa suka kafa kalmar zango a Ghana baki ɗaya.
Wani kabilu suka fi yawa?
Wanda muke magana kan shi ga kamar Yalwa da ranin kura, Hausawa suka fi yawa, su ne ke da yawa cikin unguwar kwarai da gaske. Sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna ɗaya-ɗaya wurin 17, kamin an yi sarakuna wurin 16, ni ne na 17.
Ko ne martaba zai iya karanto mana sunayensu?
Kai kwarai kuwa. Da farko dai ina jin an yi Sarkin Zango Madugu ya yi sarauta 1870, shi kuma bayan shi aka yi Sarkin Zango Malam Tuni, shi ma ya yi sarauta 1880. Sannan aka yi Sarkin Zango Mamman Mai Gida, shi ma ya yi sarautar zango 1896. Bayan shi ne Turawa suka zo, da su zo suka zo kuma da sojoji daga Najeriya. Sojojin da suka zo da shi kuma duka Hausawa ne, suka zo suna son su yaƙi Ashanti. Kamin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan ƙasar, abin da suka zo da Hausawa ke saboda communication tsakanin su ya yi sauki. Suka zo suka yi kuma suka dace, da suka dace ne lokacin kuma babban birnin ƙasar Ghana Cape Coast suna wurin, shi suka zo suka sauke sarkin da ke kai suka nada sabon sarki shi ne Malam Gardi. An nada shi 1900, shekara biyu kawai ya yi ba ya mutu kan sarauta ba, shi da kanshi ya nema a koma da shi barakin soja don ya fi jin daɗin wurin, shi ne limamin soja. Ya koma wurin aka zo aka nada Malam Mai Gida, shi ma an nada shi 1903, ya yi shekara biyu kan kujera. Bayan shi ne aka zo aka nada Malam Usman Mai Kumashi. Abin da yasa ake cewa Mai Kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa, ya yi shekara 14, ya hawo 1905, Allah ya kiransa 1919, a shekara 14 kenan. Bayan shi aka zo aka yi Malam Sallau, an nada shi 1919, wani sarauta ya yi ƙarfi sosai ba irin na Malam Sallau ba. Ko lokacin ko su 'yan ƙasar ma a sarci da kansu suna karkashin shi, domin lokacin Turawa sun ba shi tuta an ba shi tuta, da akwai tutan gaban fadan munga, to da za a gyara titi ne aka fid da shi, ina cikin gurin kuma akwai tuta, yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka, amma bai wuce wata shida. Wata shida yake iya sa mutum sarka, amma in ya fi haka nan shi da aje da shi kan wurin hukuma su masu abin da.
Kuma Martaba, me ya bambanta nan unguwar Ramin Kura da sauran unguwannin Zangunmu?
Abin da ya bambanta unguwar Ramin Kura da sauran zangonnai, akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan, kuma shi a lokacin shi ne kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar Ramin Kura. Ina jin mayanka ma da ake harkan sayar da dabbobi nan unguwar yake. Sa'annan matinka na sutura na Hausawa nan ake yi. Sa'annan akwai kuma 'yan kodi masu sayar da kayan dabbobi, kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka unguwarsu.
Misalta, ko Ramin Kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi?
To waka dai ina jin ba shi, amma tarihin Ramin Kura da kaji ana cewa Ramin Kura, ai ka san Ramin Kura ba kowa ke iya shiga ba. Dalilin da yasa ake cewa Ramin Kura, yanda Hausawa suka zo suka mamaye wurin daga sushe su, shi yasa suka sa murar Ramin Kura.
Wani irin kalubale ake fuskanta?
Kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan Ghana, kamar ta huskar mu Hausawa, shi ne har yanzu waɗansu na duban mu kamar baki a Ghana, kuma mu ba baki ba ne, domin kundin tsarin mulkin Ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da Ghana ta samu 'yanci a ƙasar nan, kai ka zama ɗan Ghana, dole ne wannan. To mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba Ghana, tun ana Gold Coast aka haife mu, amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai isa yawa ce min ni ba ku, to amma akwai waɗansu mu da suka je wani wurin yin wani takarda ko na ana tuhuman su haka ne. Saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu, a gyara muna shi, a san mu ma mutanen Ghana ne kamar yadda kowa yake, domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Nigeria a Katsina ya zo nan ya zauna, ya zo da mata da ɗan shi ɗaya, ya auri kuma mutumiyar Ghana aka haifi babana, babana kuma ya auri mutumiyar Ghana aka haife ni, don ni ina da nan ga mahaifiyata Bagwanja ne, babana Bahaushe, saboda shi an ce min ni Bazaniyan bane, eh kuma Ghana kuma in ka koma tarihin Ghana uwa ake bi, tunda umma na Bagwanja ni ma ɗan Ghana ne, amma wayan suna nan har ila yau suna ruwan mu baki, saboda shi gwamnati muke so in kokarin ya taka mu wannan abu gariki inda mu duka zamu zauna.
Planawa Hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na Ghana.
A matsayinka na sarkin Zango, shin kana da wannan labari? In kana da shi, wani mataki ka dauka game da lamarin?
Kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa, ya ce ya duba ya muna magashi nan har ila yau ne ba kuma maga, kuma sabon shugaban kasa ya zo, to ina kira gare shi tun da lokacin shiga, shi ya muna ministry na Zango, to ya kamata ya duba indai mu ba ganiyarsu ba ne, mu baki ne nan, ai ba a yi muna ministry, tun da amma ministry ba a tabbatar da mu kuma ganiyarsu ne kamar yadda kowa ya ba.
Kai ma saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma wani sabon mako za mu kawo muku sabon shiri. Yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da na tashan Alfa Radio, Abdul Mugis Idi Kwatakwane ke sallama da ku daga birnin Kumasi, a kasance lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.